Nesauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wannan shiri namu na majalisin malamai. Majalisin malamai shiri ne da ke zuwa mai sauraro kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da Alheri Radio. Ta da fatan an gudanar da ibada na azumi lafiya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana ya sanya a cikin mizani. Wannan shi ne shiri na farko bayan gabatar da wannan ibada na Ramadan. Sannan kuma muka daura da sitti Shawwal. Kamar yadda muka saba, muna gayyato malamai mabambanta domin su zo su tattauna mana abubuwa masu mahimmanci domin ba da tallafinsu ga wannan addini namu na musulunci. To kamar yadda muka saba, ina ganin dama da malam muka rufe, kuma Allah ya yarda da shi muka bude. Dr. Kabir Asgar shi ne a wannan zaure namu a wannan lokaci. Dakta, barka da shigowa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ayin sallah lafiya iyali?
Lafiya da mallam,
alhamdulillah. Allah alhamdulillah, Allah an sa mana ya sa mizani.
To amin amin.
To ganin lokaci ya soma nisa, shine muke son za mu tattauna akan maudu'i mai suna mahimmancin istighfari. Ganin yanayi da hali da al'umma suke ciki, muna ganin darasin ya zo akan gaba. Dakta, sai a kwana.
To bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بايهكا ينقوى مصوب وننتشان البركة الهيري راديو ركينا زاريا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Da fatan mun yi sallah lafiya, kuma Allah ubangiji ya karba mana ayyukan mu na alkhairi, ya gafarta mana zunuban mu, ya sa mu gama lafiya. Kamar yadda malam ya ambata, insha Allah a wannan lokaci ina so ne mana tsokaci akan muhimmancin istighfari a rayuwar musulmi. Duba zuwa ga yanayin da muke a rayuwa a cike, kamar yadda ka ambata
gata mala.
To abu na farko shine, idan muka kalli dabi'ar da Allah ya halicci dan adam, Allah ya halicci dan adam cikin kaddara Allah, sai kuma ya sanya wasu abubuwa waɗanda suke wato fusga dan adam zuwa ga aikata laifi, kan daga ita kanta zuciya da sarrai da kuma uwa uba shedan, wanda Allah ya bashi sultani akan mutane, yayi alƙawarin su ya batar da iya waɗanda zai iya a cikin zuriyar bil adam. To Allah cikin rahamarsa, ƴan adam suna fadawa cikin wannan kurakuran da ya kaddara musu, su bi kare su haka ba, sai ya ba su mafita wanda za ta koma da su zuwa ga turba mai kyau. Ita ce mafita ta istighfari. Sanda mutum ya wani laifi, sai Allah ya bashi mafita cewa to ka tuba mana. Tun daga kan kafirai wanda suke laifi mafi girma shine shirka, har zuwa kan musulmai wanda suka yi manya-manyan zunubai kaba'ira, har zuwa masu aikata kananan zunubai. Jibrilu waɗancan da suka yi la'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin girman la'ani da irin girman abin da suka aikata musu, mai tamata da ake zargi da wannan zargin. Sai amma sai da Annabi ya ce musu, to a tsakaninku ba wanda zai tuba? Saboda wannan ita ce kofa ta ƙarshe ta tuba. Jibrilun da ya kashe mutane 99. Yadda haka aka ce mishi, akwai kofar tuba in ya tuba ga Allah subhanahu wataala. Kaga wannan istighfari ashe wata wani window ne mai muhimmanci da ke ƙara mai da mutum kan tarbar da ya kamata ya kasance da tsoron Allah da takawa. To da haka kuma sai Allah ya takwadaitar da bayi a wurare da dama cewa su koma zuwa ga Allah, su tuba, su ba Allah, ya ba su wato ya kamba ma al'amarin istighfari kamar da lamu zo mishi. To shi istighfari din, malamai suna cewa shine neman gafara Allah, wato roƙon Allah ya yafa wani zunubi ta hanyar amfani da lafuzan da shi Allah ya shar'anta, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta lafuzan. Ba wai mutum ne zai yi da lafuzan da ya ga dama ba, a akwai lafuzan waɗanda shari'a ta tanada da su ne ake neman wato gafarta zunubi. Gafarta zunubi akan wakala, malami sun faɗi ma'ana ɗaya akan biyu. Shin ko dai za a share zunuban daga cikin littafin laifin mutum, ko kuma za a ajiye su suna nan amma ba za a yi lissafi da su ba? Duk ɗayan biyun akwai yaɗi da suka goyi bayan kowanne a ciki. Kuma wannan ya ɗauri akan rufe asiri da Allah yake a duniya da kuma a lahira, kamar yadda yake a cikin hadisin Muslim cewa Allah zai magana da kowa babu mai fassara, sannan ma ya ce mishi kayi kaza kayi kaza kayi kaza, amma na gafarta maka. To ɗoriya akan wannan rufin asirin da Allah yake wa mutane a duniya, to kuma in an je lahira sai kuma ya gafarta musu. to saboda muhimmancin waɗannan abubuwa shi sa muka ga dace mu tattauna akai kuma tana wa junan mu abin da ke da alaka da wannan insha Allah
na'am
ina so na fara da wani hadisi wanda al-Imam at-Tirmidhi ya tattada shi hadisi ne tabbatacce hadisi ne kudusi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya kai dan adam idan ka zo gare ni kana neman gafara ta zan gafarta maka ba zan damu ba annabi yake cewa Allah ya ce koda kuwa zunubanka sun kai wa in balagat zunubuka anana sama koda zunubanka sun tabo sararin samaniya indai ka tuba tsakaninka da Allah to Allah zai gafarta maka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da roto daga ainihin shi Allah din subhanahu wataala to abinda nake so na kalla gabbun nake so na kalla bayan wannan muqaddima wanda za su gwada mana muhimmancin istighfari shine mu ga yadda alqur'ani ya bada muhimmanci ga istighfari da yadda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta muhimmanta da al'amarin istighfari a dukkanin rayuwar mu kafin nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 11 yana wata magana mai muhimmanci da yake cewa istighfari yana fitar da bawa daga aiki mummuna ya kai shi zuwa ga aiki abun so min al-amal al-makruh ila al-amal al-mahbub wa min al-amal an-naqis ila at-tam daga aiki na kasashe idan kana istighfari sai aikin ka ya koma cikakke
haka
daga aiki wanda yake Allah yana kyamarsa idan kana istighfari sai Allah ya juya aikin zuwa mai kyau ulaika alladhina yubaddilu sayi'atihim hasanat daga aiki wanda yake al-adna yace ila al-a'la wal-akmal zuwa mafi sama mafi cika sannan a aikin istighfari yana daga cikin manyan ayyukan lada da Huzaifatu dan Yaman ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ba manzo Allah labari yace ya kasance a cikin iyalan gidansa yana da yawan sakin baki da raha da wasa haka sai ya dinga fadan maganganu ta yana nadamus sai Annabi yake ce mishi aina anta min al-istighfar to ina kake da istighfari kai kan istighfari mana duk da yake wasu malamai sun yi magana akan hadisin kamar Ash-Shaykhul Albani ya rawata shi a cikin littafin sa na Da'if na Sunan Ibn Majah amma dai hadisi ne wanda yake yana da shawahid don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya ya ce mishi ka dinga istighfari akalla guda 70 kaga mas'alar istighfari guda 70 a wuni kuma tabbatacciya ce a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin Bukhari to idan muka kalla wannan riwaya ta Huzaifa tana cikin Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal da littafin As-Sunan na Imam Ibn Majah Al-Qazwini rahmatullahi alaihim ajma'in
amin
to idan muka kalla daga cikin Al-Qur'ani Allah zata malan a gurguje ina so na kawo mana wasu wurare shawahidu a cikin Al-Qur'ani waɗanda ba su kaɗai bane suna da yawa amma waɗanda a yanzu za a iya ciro su haka da wurwuri kuma kowa na iya komawa ya ƙara binciken su cikin Qur'ani ko haddasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita ambaton istighfari da umarni da shi kamar fadin Allah wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim misali Allah ya yi umarni ne kaga wannan a cikin suratul baqara wastaghfirullah Allah ya yaba wa masu istighfari kamar wabil ashari hum yastaghfirun da kuma wal mustaghfirina bil ashar ta cikin al-imran kin kaga yabo ne ga masu istighfari musamman a lokacin asubai haka Allah kuma sake cewa al-imran walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim kaga wannan ma yazo ne a cikin fi ma'rifat sara a cikin yabawa ne ga wanda ya zama yana ma yin zunubi kaga zunubi abin kyama amma idan yayi zunubin sai kuma ya tuna Allah in yi zunubi ko ya zalunci kansa ma'ana ya gaza wajen yin aiki alkhairi in ya tuna Allah sai ya nemi Allah ya gafarta mishi zunubinsa sannan Allah da kanshi ya alƙawarin cewa idan an nemi gafararsa zai gafarta da ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima shi suratul nisa'i wanda duk ya aikata wani mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan ya nemi tuba a wurin Allah zai tarar da Allah ne gafara ne mai rahama Allah kamar rahama
amin
sannan Allah ya yi shira ya kira mutane ya gayyace su ya raba invitation cewa a zo yana gafara da Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa idat lilmuttaqin ku gaggawa zuwa ga wata gafara mai fadi daga Allah Ubangiji ku cikin Al-Qur'ani ne shi ma wannan haka fadin Allah cikin sura Ibrahim afillahi shakkun sai yace fadir samawati wal ardi yad'ukum li yaghfira lakum min dhunubikum Allah yana kiran ku yana shi cewa ku taho zai gafarta muku zunubanku sannan Allah ya kwadaitar da hatta annabawa kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mushi umarni na musamman akan ya nemi gafara Allah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wannan umarni ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sannan kuma dukkan sauran bayi cikin mu'mine sun shiga cewa ka nemi gafara Allah ga kanka da kuma ka nema wa mu'minai da maza da matan su gafara sannan Allah subhanahu wata'ala ya ja kunnan mutane daga kasikin istighfari kasdan masu cire rai daga rama Allah da yake cewa man yaqnutu min rahmatir rabbih illa dallun fi hijri kenan babu mai cire rai daga rama Allah sa Allah ubangijin sa sai wanda yake batacce Allah ka tsare mu daga bata haka nan yace innahu la yayasu min ruhillahi illa alqaumul kafirun a cikin suratu yusuf kenan ko babu wanda yake kikashe zuciya daga rama Allah sai kafirai daka in muka kalla kamar da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni zaka tarar dukkanin annabawa daga cikin shi'ar din su daga cikin tutar su da aka san su da ita akwai neman gafara Allah dukkanin annabawa ba su gushe ba suna neman gafara Allah a cikin duk abin da suke Qur'ani ya bada labarin annabawa irin annabi Adam wanda ya ci dan itace da Allah ya hane shi da Allah yake cewa fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat to kalimat nan kamar da Ibn Kathir ya bayyana a cikin tafsirin sa a cikin tafsirin suratul a'raf yace shine fadan Allah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin akwai wata irin ta ma a Baqara qalu rabbana wannan ita kuma ta suratul ali imran ne kaga wannan tuba yayi ga Allah annaban Allah ne uban mutane
gaskiya
haka annabi Nuhu alaihi salam bayan da ya roki Allah subhanahu wataala cewa ya gafarta ma yaron sa ko ya sashi a cikin wanda zasu tsira Allah ya masa tankiya sai ya dawo cikin hayyacin sa yake cewa rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa tagfirni in baka gafarta mu ba ya Allah wa tarhamni akun min al-khasirin wannan cikin sa tuhud kenan sannan addu'a shi shahararriya rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'mini wal mu'minat kaga nan ma akwai neman tuba rabbi ighfirli wa liwalidayya haka nabi ibrahim alayhi salam a cikin addu'ar sa da yake yana cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din a cikin suratu shu'ara to haka dai ga sunan da yawa annabi Musa alayhi salam duk waɗannan kaga suna cikin manyan annabawa ulul azmi na rusul annabi Musa alayhi salam yana addu'a yana cewa rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin Allah ka gafarta mini da dan uwana Haruna kenan alayhi assalam sannan ka shigar da mu cikin rahamarka lalle Allah kai ne mafi rahaman masu rahama wannan tana cikin suratul a'raf haka a cikin suratu al-anbiya kuma da kissa annabawa da aka jajjira zaka ga an ambaci annabi Yunus wanda shi ma labarin shi shahararre ne da irin wato kuskuren da yayi Allah ya kara mishi aminci da ya dawo yake cewa Allah yake cewa fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga shi ma tuba yake ga Allah da zai fanda yi haka annabi Sulaiman addu'a ce zai yi ta neman wani abu na duniya amma sai da ya fara da istighfar yace rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin Allah ka gafarta mini sannan kuma ka mini rabo ka mini tagomashi da wani sarauta da wata sarauta wacce babu ne irin ta a duniyar nan annabi Sulaiman da haka mahaifin shi Dawud alayhi salam da yayi wani abu da Allah yake cewa wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa anab Dawudu yayi tsammani ya gane wannan tsammani anan da ma'anan ya sani ne ya gane cewa lalle mun jarabce shi musu Allah sai ya abin da ya fara yi fastaghfara rabbahu sai ne mutuba a wurin Allah ubangijin shi subhanahu wata'ala
na'am
kaga duk waɗannan annabawan Allah ne shi'ar din su zaka iya hadawa kace gaba ɗaya shi'ar din su shine wato istighfari duka sun hada akan neman tuba ga Allah tare da cewa su annabawa ne ma'asumai da Allah ya tsare su to idan ku aka zo kan annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wannan fa hadis bila haraj
Allah
shi kam ya fi kowane annabi kaiwa matuƙa wajen aiki da wannan shi'ar din na neman tuba da neman gafara a wurin Allah da neman tsira daga zanubai tare da cewa ba yi da su Allah ya mishi alƙawarin da ya gafara ka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alaik amma duk da haka bai gushi ba yana karanta da al'umma sa aikace wajen yawan neman tuba da neman istighfari a wurin Allah alal misali ya ruwa cikin hadisin al-Imam Abu Daud wanda aka ce ana kirga a duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna to akan kirga akalla yakan fada kafa 100 yace rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim duk inda ya zauna baya tashi sai wannan akalla kafa 100 kamar yadda kuma hadisin al-Imam al-Bukhari ya ishara cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni da astaghfirullah akthara min 70 marra fi kulli yawmin duk kowane wuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina neman gafara Allah akalla kafa 70 mafi karanci kafa 70 wannan shine kaman ka ce adnal adad shine minimum number da yake duk abin da zai sai ya karu aka haka
na'am
sai na bakar radiyallahu anhu kuma dake cikin bukhari ya ila yau
na'am
ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ka koya mana addu'a da zan dinga yi a cikin sallata idan nayi sujuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da ya koya mishi tace dinga cewa Allahumma inni zalamtu nafsi ظلما كثيرا ولا يكثر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم
والله
ga matsayin sayyidina bakara cikin al'umman nan siddiqi ne bayan manzo Allah sai san ba wanda ke tare shi a cikin wannan al'umma amma kalla addu'a da yake yayi kamar ka ce wani mutune wanda yake yayi dama-dama da zinubi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera ya Allah wato ya fara da iktirafi ya Allah lalle na cuci kaina cuta mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma na yadda cewa babu wanda zai gafarta ma zanubai na sai kai faghfirli maghfiratan min indik ya Allah ka gafarta mini gafara daga gare ka kai nake ne warhamni Allah ka mun rahama innaka antal ghafurur rahim Allah ta wannan jibi ke wannan addu'a ka kaddara yanzu wani ne maka fatawa haka wani attajiri ko alhaji wanda yake ganin kanshi ya isa yace mishi Allah ta mallaka bani wata addu'a wannan yake ce to kai ka ringa cewa ya Allah na yi zunubi Allah ka gafarta mu aje ga kaman abu alaga tumalan kai ana neman addu'a kuma da za a samu wani abu
ka fatan amma
kamar da ni ma wani wani dan iska ne wato wanda kawai yawa wani mai laifi ka ganna a cikin gidan giya ne ko wurin tata ko karta ko shin giya
Allahubar
amma shi sai na Abubakar da manzo Allah ya koya mishi wannan addu'a bai fasa yin ta ba kullun ita yake
Allahubar
wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin istighfari haka Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana ya faɗi wata magana a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah bai dadin magana ba tare da cewa magana ce kawai fa ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dan yi wani sa'in nan ana neman asulhun ta tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi Umar yace da na shigo da na kalli ɗakin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce sai na ga babu wani abu wanda ka kalla zaka iya mai da idan kawai ka ce ya baka sha'awa ka kalla babu abin da zaka kalla ka mai da idan ka da wani tsohon tabarma ce wanda ta yi baki saboda kwanciya da wani tsohon filo shi ma yayi datti babu komai kuma sai Umar yake cewa ya Rasulullah ga Farisa da Roma ba sa bauta Allah amma Allah ya yalwata musu me zai hana kai ma ka roki Allah ya yalwata maka wato ya tausaya wa halin da ya ga wannan mafificin bawa dan me shi ba zai samu wannan abu mai kyau ba yadda duk muke dan gaggyara gidajen mu dinnan yanzu kowa ya dan samu dai ya dan yi wani zai za a ce rafa takunya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa burin shi da wannan dan duniya ba komai ta gurin shi ba sai Umar ya zaka Umar dinnan ma fa shi ma fa wani zahidi ne mai zaman kai shi ma ba duniya ya sa gaba ba amma yana ga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ya kwanta a kabar ma sai ta zananta ya fito a jikin sa ko ya kwanta a rairayi bai dace ba manzo Allah ya fi karfin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba ta dadi ba sai yake cewa aw fi hadha anta ibn al-khattab kai Umar da nake ganin ka mai hankali ma yanzu kai ma wannan neman duniya kake kai ma sai Umar cikin shi ya sanya sai yake cewa istaghfir li ya rasulullah ya manzo Allah ka nemi Allah ya gafarta mini wato ko mun karancin abin da mutum yake ganin yayi wanda bai kai ya kawo ba ya kamata ya nemi gafara Allah da zarar ya zani kaga yanzu mu in irin yanayin mu ne sai wannan ai kawai dai kai dariya aka ce baka ga ai ya kamata dai a dan huta ba za ka ga cewa laifi bane ma'ana da kankani da babba da abin da ba tasbihi bane ba karatun alqur'ani bane ba zikiri bane ba sallah bane in ka aikata shi lalle karka tashi wurin baka nemi gafara Allah ba haka al-Imam Ibn Rajab bin al-Hanbali ya kawo maganganu da yawa a littafin shi ne suna asbabul maghfira anan ne yake ambatan wani labari cewa Abu Huraira yakan zauna a rana yayi istighfari kafa dubu yana da wani wuri a gidan shi da yake sallah kaman ya kebance kamar da ake aje dadduma sallah haka sai tara ƴaƴan dabino a wajen da su yake kirgawa kullun sai yayi guda dubu sannan yana da dalibai yara da yake koya musu karatu, ya fito sai ya ce ku ce Allah ya gafarta wa Abu Huraira, shi kuma yake cewa amin, su kuma sa cewa Allahumma ghfir li Abi Huraira, yana amin, Allahumma ghfir li Abi Huraira, yana amin, saboda yadda sahabbai suke muhimmanta da al'amarin istighfari. Waɗannan kaɗan ne ƙwarai da gaske alagata malan daga cikin nassoshin shari'a wanda za su iya nuni zuwa ga ainihin wato muhimmancin da istighfari ke da shi ga rayuwar mutum ta yau da kullum. Idan muka kalli samarat, wato amfanin da mutum zai ci yana istighfari, yana da yawa. A takaice ƙwarai, na farko kagari abu mafi muhimmanci shine za a gafarta mutum zunubansa, a ɗaga darajarsa, wanda kuma zunuban nan kullum a cikin damalmali muke da su. Sannan wani dalili ne na ɗauke azaba da bala'i, kamar yadda Allah yake cewa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun, Allah ba zai yi mutane azaba da bala'i ba alhalin suna istighfari. Sannan dalili ne na ɗaga darajar mutum, ya ƙara girma a idon ainihin wato shari'a, kamar yadda Allah yake cewa falawla annahu kana min al-musabbihina, kaga darajar ta ɗaukaka saboda tasbihi da yake shi annabi Yunus kenan. Sannan istighfari yana janwo arziki na duniya, ba amfanin shi a lahira ne kadai ba, da Allah yana cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara, idan ana istighfari za a samu arziki mai gwadi na ruwan sama da abinci da kwanciyar hankali da sauransu. Sannan yana zama sanadiyar samun karfi ma a jiki da lafiya, da Allah yake cewa wa yaqum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, sai kashe shi yake cewa wa yuzidukum quwwatan ila quwwatikum, cikin sura Hud ko wa yuzidukum, zai kara muku karfi zuwa ga karfin ku, karfin zuciya da karfin kun, karfa abokan gaban ku, karfin jiki da lafiya. Sannan yana zama dalili wanda ake wanke zuciyarka ta yi lafiya, kamar yadda aka yi san Abu Dawud cewa idan bawa yayi zinubi, to ana diga wani bakin dattin zunubi a jikin zuciyarsa, idan ya je ya tuba sai a wanke, in ya ƙara ya tuba sai a wanke, idan ko yana yi baya tuba, to za a ci gaba da digawa har zuciyar shi ta baki kirin, shine za a wayi gari yana zunubi baya jin zafin nan da wal ismu ma haka fi nafsika. Sannan tana istighfari yana yayi bakin ciki, yana yayi wa mutane damuwa, kamar da ba cikin hadisin al-Imam Ahmad cikin Musnad dinsa, hadisi tabbatacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akthara al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib, wanda ya yawaita istighfari to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mishi mafita daga kowane kunci, farin ciki daga kowane bakin ciki, sannan zai ba shi arziki ta inda baya tsammani. Ma'ana duk damuwar da kake ji a cikin zuciyarka, yawaita istighfari a wurin Allah da neman ya gafarta maka zunubanka. Sannan ina so in tuna mana cewa istighfarin nan ana so ya zama in kana yin sa zuciyarka ta zama a halarce, ba wai kawai da fatar baki ba, a'a ya zama kana fada zuciyarka tana halarto da cewa kana kankan da kanka ne a gaban Allah, kana neman ya gafarta maka zunubanka. Sannan kuma kana da nufin daina zunuban, ba wai kana so ka ci gaba da yi ne kawai haka ba. To muka kalli wannan sai mu sake cewa to yaushe ake yin istighfari? Ya kamata lalle mu san cewa istighfari ana so ya zama a cikin dukkan rayuwarka kana yin shi. Domin kamar da hadisin Ibnu Majah da Imam Abul Qasim at-Tabarani ya rawaito shi a cikin Mu'jamul Awsat, hadisi tabbatacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna litawbati baban maftuhan la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Abinnan wato istighfari, tuba tana da wata kofa budaddiya wacce ba za a rufe ba har sai karshen duniya. Akwai asalin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim, amma wannan lafazin da na karanta yana cikin littafin Sunan ni na Imam Ibn Majah da kuma Abu al-Qasim at-Tabarani ya rawaito shi, Allah ya gafarta musu da gida. To daga cikin wuraren da ake so mutum yayi istighfari musamman, akwai sa'ad da duk sa'ad da mutum ya aikata wani zunubi, shine kamar da muka ji can cewa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, da zarar mutum ya aikata wani zunubi to ya marmaza ya fara tuba ga Allah, ya daga cikin lokutan da ake so a tuba din. Lokaci na biyu shine lokacin da mutum kuma ya ayyukan da'a ha ila yau, hikimar haka saboda kar mutum ya ji cewa ai ya isa, abin da shi isasshe ne da an yi da sallah abin da ake farawa shine astaghfirullah 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 saboda a cikin sallar nan ta yi akwai usuri akwai inda ya rage abin da bai kamata ba sannan kuma kada ya cewa yau wato yanzu fa nayi aikin lada na tara lada da haka na isa kamar da mutai kije ya tara kudi haka aikin haji kaga aikin haji da zan an hawar fanna za a gafarta wa duk wanda suka ajizu nuban su ko Allah zai kunyata shaidan amma sai Allah yake summa afidu min haythu afada an-nas
wastaghfirullah
ku nemi gafara Allah kar ku dinga dawo ta yawa ai yanzu ba mu da zanabi bari mu fara kafafu ne to sai ka kankan da kanka a daidai lokacin ka kara neman tuba a wurin Allah haka bayan alula kaga alula ibada ce daga cikin sha'air wanda suke sa a gafarta mutun zanabi kamar da annabi yake cewa mai yin alula kamar mutumin da yake da gulbini a kofar gidansa yana wanka su biyar a yi ne amma aka ce da zaran an gama alula wajen addu'a bayan alula za a yi istighfari a ce da zamu ce ya gama alula addu'a da yake a cikin ta akwai istighfari haka a ƙarshen duk wani zama da mutum yayi duk inda mutum ya zauna kafin ya tashi zai yi kaffaratul majlis haka a cikin ta akwai istighfari subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan alkhairi ya aikata a cikin hadisin al-imam abu abdullahi al-hakim ne sabari manzo Allah yace za a nade wannan addu'ar a aje mishi ita ranar al-kiyama fitar ita tana kanshi idan zunubi ya aikata sai a gafarta mai zunuban idan kai tashi bai yi ta ba wannan majalisin manzo Allah yace ranar al-kiyama sai yayi na dama zaman sha wannan wurin duk inda mutum ya zauna haka har wurin biyan bukata idan mutum fito daga ban daki daga cikin addu'ar da ake yi ghufranak ya Allah ina neman gafaranka malamai suka ce saboda zaman nan da kai a bayi zamani na rashin wani alheri dan a cikin bayi dai ba za ka yi karatu ba ba za ka yi tasbihi ba ba za ka yi muraja'a ba za ka yi magana ba shiru za ka yi to wannan kamar wata asara ce ta lokaci ga wanda ya san darajar lokaci to in ka fito abu na farko da za ka fara shi ne ka nemi gafara Allah wannan lokacin da duk da ɗabi'a ce ta kai ka wajen ka sariyar da shi haka azkar na yau da kullum bayan sallar asuba bayan sallar la'asar kafin magariba a cikin kowannen su akwai akalla istighfari kafa 100 ya kamata musulmi ya zama diman da'iman yana lazimtan wannan irin aikin istighfari kullum haka mun ji inda sahar da asuba suka mutanen kirki suka ba ta istighfari da asuba har rana ta fita haka idan aka yabi mutum idan wani yabo ya yabe ka a gaban ka zai sa maka girman kai ko dagawa yana maka kai mutumin kirki ne kai shugaba ne mai adalci kai malami ne mai gaskiya kai mutumin kirki duk wani kirki da aka yabe ka da shi ya zo a cikin sallah sai ka ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamu bayan ka tuga cewa Allah kar ka kama ni da abin da nake wanda wannan bayan ba su sani ba kai ka sani sai kuma ka ce Allah ka gafarta mana abin da ba su sani haka a lokacin da mutum ya ji alamar zai wani aiki na alkhairi amma yana neman shigowa nan ma addu'ar da zai Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana alam wa astaghfiruka fi ma la alam kaga nan ma akwai neman gafara haka a wajen bacci mutum ya gama wunin shiga baki daya in zo cikin addu'o'in bacci da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karanta ƙarshen bakara a cikin dare kafin ya kwanta kafatahu sun wadace shi daga duk wani abu da zai to ga karanta waɗannan ayoyin abin da ke cikin su neman gafara ne amana rasuli imam zalla yayin rabbil mu'min kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana aw ghufranaka rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran وَتَوَ عَلَى الَّذِي رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا وَاعْفُ عَنَّا فَغَفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا abin da ke cikin sa warhamna duka neman tuba da neman gafara din sannan a lokacin da wasu bala'i suka taso kaman khusufi kisiyar rana ko wata muzalla sallallahu alaihi wasallam yake yau ta istighfari a wannan lokacin a lokacin da mutum ya kai cikin wani tsautsayi ko hadari kai hatta a wajen bacci idan ka juya da muku hagu kuka tashi kai sharuwa kuka tashi kaje ban daki ana so mutum ya istighfari kaga dai bacci ne dabi'a ce ba aiki ne wanda yake lada ko zanubi ba haka idan mutum ya tashi zai kiyamul layli da gaskiya addu'o'in da ake farawa kafa ya kiyamul layli sai an yi ainihin wato istighfari Allah ya gata mara idan ka lura kusan kowane yanayi da musulmi ya samu kanshi a cikin rayuwarsa ba a so ya rabu da ambaton Allah to daga cikin muhimmin abu ambaton Allah nan bayan la ilaha illallah sai istighfari bayan tayanta Allah sai istighfari a kwanakin bayan mun magana akan salati dama tafsiri haka su ko da ambaton Allah istighfari salati ba a so bakin musulmi ya bushe daga wannan to sai dai inda kuskure ke faruwa shine ana samun kude jafa'i ko kuma wato wuce maka idarawa wanda yake jafa'i shine sai ya ki gaba daya wani kuma ya tashi ne ya kunya irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko na wasu sai dinga yi to duka kuskure ne ya kamata mutum ya dinga yi kore yaushe kuma ya dinga yin irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi annabin rahama ya karantar wanda ya tabbata kuma akwai su da yawa daga ciki akwai sayyidul istighfar wato wanda shine lafazin da shine limani a cikin tawagga istighfarori shine da yake cewa Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wannan akwai falala sosai a cikin sa da irin yadda bawa ke kaskantar da kansa da neman shiga a wurin Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta wannan ya gama iya istighfarin da zai yi domin a ciki ya kankan da kai cewa Allah lalle na zalunci kaina kuma na yadda ka mini falala ina iyayi na wajen naga nayi biya gare ka Allah sai inda na gaza Allah ka gafarta mini to abinda Allah yake so kenan ka nuna kaskancin ka a gaban shi haka irin lafazi ga magari astaghfirullah wa atubu ilayhi ko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah astaghfirullah ga sunan irin wannan lafazan babu da mutum yana iya yi da yaren da ya sawaka idan bai iya larabcin ba sai iya da Hausa ko da Fulanci ko da Barbarci ko da Yarbanci ko da duk yaren da ya sawaka gare shi amma dai mafi a'ala shine mutum ya samu waɗannan lafazan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace su kuma samun su yanzu abu ne mai sauki ko da dan application ne na wayoyi dinnan na zamani zaka samu a ciki ko kuma dan hisul muslim dinka zaka sa aljihu ko ya shaka dinga karantawa duk yanda ka karanta ka je ka dawo kafa 50 zaka haddace
insha Allah
ko mun gargadar bakin mutum zai iya haddacewa yara a gida a islamiyu a makarantun boko duka a koya musu su haddace su dinga yin istighfari wani abu da ya kamata mu gane a nan kuma shine istighfari ba sai wanda yake yin zanubi ba dama dai ba wanda bai yin zanubi ba masu ni bane gaskiya dan wani sai ce to ni me nake yi a kana yin wani zanubi zanubi na iya zama akalla zalunta kai in nan shine gazawa wajen yin ayyukan alkhairi da ya kamata kai ko da baka aikata wata kaba'ira cikin kabirai baka shirka baka sihiri baka saba wa iyaye baka shan giya ko caca ko zina ko luwa'i ko cin nama yes ko yankan kai ko kidnapping duk waɗannan mugunyan laifuffukan baka yin su amma dai kana yin wasu laifuffuka babu wanda zai iya masa cewa wai bai ne to kowa ya nutsu ya koma ga Allah ya ta istighfari Allah subhanahu wataala yana gafarta zunubai shi sa Allah da kanshi yayin shela yace qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina wadanda kuka yi wa kanku tasgaru kuka yi wa kanku laifuka iri daban-daban ku sani Allah yana gafarta zunubai kar ku yanke tsammani daga rahama Allah duk yadda mutum ya kai ya kawo idan ya tuba Allah zai gafarta mashi abinda Allah yake so shine bawa ya gaskata cewa yayi laifi kuma ya tuba kalli wancan bawan Allah wanda yayi laifuka kamar yadda Bukhari ya ruwaito laifuka suka kai laifuka sai ce mai yayin shi idan ya mutu a kona gawa a dandaka a mai shi ta toka idan ta gama zama toka a je bakin teku a kalli inda iska ke tashi a shekar wai shi tunanin shi ai haka to shi kenan shi ba za ta shi shi ba
Allah ba zai kama shi ba
ana gamawa sai Allah ya sa mala'iku ku tattara shi gaba daya a hada shi a sake molding din shi a zaurar da shi a gaban Allah Allah ya ce mishi me yasa kai haka sai ya ce tsoron ka ya Allah to wannan tsoron Allah da ya ji duk da wannan ta'annati ne sai Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mai saboda yanzu yayi itirafi da cewa tsoro ne na Allah subhanahu wataala ya sa yi wannan to dan haka abinda Allah yake so ga bawa shine bayi su zama sun yadda suna laifi su nemi gafararsa Allah cikin hadisul qudsi yake cewa da bayi za su ƙi laifuka cikin istighfari to da sai darka ke su ga baki daya ya kawo wasu wanda za su dinga yin laifi suna neman ya gafarta musu domin shi gafartawan daga cikin sufufin Allah ne Allah al-mustaghfir ne wato wanda ake neman gafararsa Allah ghaffar ne wanda yake gafara Allah rahim ne wanda yake jin kai Allah ra'ufun ne wanda yake mai taushin hali wajen gafartawa to duka waɗannan sunayen nasa suna da ta'asiri wajen kauda kai daga zanuban da bayi suke da Allah baya kauda kai daga zanuban da bayi suke da ba zauna lafiya ba eh waya afu an kafir dan ma yana gafartawa da yawa da zai gafartawa da ya kama mu bi makasabat aidin nan abubuwan da hannaye mu suke ainihin wato tasdaro mana da ba haka ba to waɗannan sune bayanai waɗanda na suna gabatar alaga ta malam ayi hakuri kamar yadda ka sani da yamman nan kawai ka sanar da ni cewa za mu dan wanta tattaunawa sai to bar dai mu zo mu dan yi magana akan wani abu wanda ba sai ya buƙaci wani bincike ko nazari ba abu ne da kusan duna san masu sauri sun sani muna tuna wa junanmu ne da fata Allah subhanahu wataala ya karba mana Allah kuma ya sa mu gama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam warahmatullahi mai sauraro ka saurari shirin majalisin malamai wanda Dr. Kabir Asgar ya gabatar a wannan rana kuma a daidai wannan lokaci kuma inda ma ne bayani mahimmancin wato istighfari wanda da bayin Allah subhanahu wataala za mu kiyaye istighfari din nan to da mun san Allah ne yawan gafara ne dangane da zanuban mu akan makalla akwai kafin bude layi akwai masu sauraro akan layi wato akwai lokaci da kaman yanda muke cikin wannan istila'at na wannan cuta da yake damun duniya Allah cikin bayanan da kai Allah yana kara lafiya kuma ya kawo lafiya dalilin istighfari
kware da gaskiya
da mutane za su jarraba yin istighfari gaba daya manya da yara maza da mata birni da ƙauye wato Allah subhanahu wataala zai kawar mana da wannan
sai su san gaske wannan abu ne tabbatacce da mutane za su yi kinanta da abin da Allah ya faɗa sai ta neman tuba da gafara Allah babu shakka Allah zai kare su daga wannan fitina da duk sauran fitintunu yana daga cikin asbabu da ake wajen samun kariya daga fitintunu na rayuwa sawun cututtuka ne ko bala'o'i ko musibu babu shakka istighfari yana daga ciki amma abin da yasa mutane ba sa ganin abin shine raunin yakinin da muke da shi sai mutane sun fi gane wasu sha magani shi suke ganin suna da yakin ya kai ta Allah ya basu da shi amma su mutanen farko sun fi yakinin tuwa da kaddara Allah kafin asbabu din
gaskiya
haka sai Allah subhanahu wataala yake zartan musu da abin da suka yarda da shi
na biyu za ka ga da yawa mutane suna tafiya suna istighfari nan wasu suna yi da hannu wasu suna yi da tasbiha so da yawa kuma wasu ma har akwai wani mai na dan makalawa a yatsa za su yi assar sirla kuma ana fira suna sa baki a firan sannan kuma su gaba da istighfarin ya ne ne yanayin kaifiya na concentration na shi istighfari ya kamata
yawa idan mutum yana so yin istighfari wanda zai zama ya yi shi lafiyayye ya kamata ya zama a natse tukuna na farko kamar da Abu Huraira kan zauna a wuri musamman yayi ya gama ko kuma koda yana zauna a cikin mutane kamar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauna a majalisin sa yana yi amma ba zai dinga yana surutu ba dan zaka ga wani ma kana inda zaka kalla yana jan tarbin kuma yana motsa bakin sa to kaga maza Allah wale rajulun min kalbaini fi jawfi sannan ana kirgawa ne aslan da ɗan yatsa da ɗan yatsu ake kirgawa ana alkiyama annabi ya ce inna hunna munqatin za su yi magana za su ba da shaida akan mutum to amma idan bukata ta kama mutum ya tsin a ba zai iya yawa to wannan shine fa malamai suka kawo cewa babu laifi a yi amfani da wani abin kirgi amma ba kawai ana nufin shi wani abin kirgin wani sha'ari ne na musulunci ba a bukata take kawo shi kamar yadda ake amfani da calculator ko wani abu makamancin haka malamai da suka faɗi wannan amma asali da hannu ake shine asali abin da yasa aka kawo irin wannan shine kaman saboda Abu Huraira din nan da yake
na'am kenan ni ma ina da calculator zai kuma zan iya daukan calculator
yawa abin da ke jawo haka na farko shine yi da yawa din
eh gaskiya ne
kaga shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bai kai yawan Abu Huraira
na'am
eh mun kawo ne saboda abu ne tabbatacce amma ba shine asali ba to wanda yake asali shine irin na manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama 170 kaga waɗannan kuma mutum da wanda yake dabi'antaccen mutum zai iya kirga su da yatsu amma wanda watakila ya tsufa ko lissafin shi ya kare to wannan ba za ka ce kwata-kwata ka haramta mishi yin amfani da wani abu da zai ba shi damar kirgawa ba
to a tsara makalla tambaya na gaba shi ne so da yawa za ka ga al'umma din kamar yadda ka furta cewa a samu lokaci a zauna yana da matukan tasiri dangane da shi istighfari din kuma ka ce a halarto da zuciya domin mutum ya fahimci me yake cewa ya ne ne ni zan fahimci cewa zuciya ta karkata ga Allah dangane da abubuwan da nake na istighfari ma'ana zan dan rika yin jikina zai sanyi ne koko hawaye zan rika yi koko wani abu da ya makamanci haka alaman dai ina roƙon Allah ya anshi ibada na ko laifin da nayi yafi
eh to ba dole sai mutum ya hawaye ko an ga yana rawar jiki ba ya zama dai sanda kake furtawa zuciyarka tana tare da abin da kake kaga ai akwai abin da mutum yake koda magana ne yana yi kuma jika ji yace ai hankali na bai wajen ko ana ga me yana ji amma lahum azan la yasmauna
yawa
ya zama kunna a zuciyarka tana jin abin da bakinka ke faɗa ba sai inda zan faɗe shi da Hausa haka a gane sosai ba amma dai mutum san da yake yin abu wanda zuciyar shi tana kai ya sani alal misali yanzu koda idan kana kan TV idan zuciyarka ba ta kan abin da ake na labarai kusan ba za ka gane abin da yake ba ko za ka ga hotunan suna wucewa ko kana jin murya amma ba ka ganewa to abin da ake so ya zama zuciyarka tana kai kana gane abin da kake faɗa kana kuma lissafawa
na'am in laifi ne kana
ikirafi da laifinka kana kuma jin cewa kana gaban Allah ne madincinka kana neman ya gafarta maka
to ko zan iya yin alola in zan yi istighfarin ko ba sai sharadi
ba sharadi ne sai an yi alola ba
na'am
ba ibada ce wacce take tana da wannan sharadin ba sallah da dawafi
na'am
da suka dace da wannan sharadin a cikin wannan yin tunawa
to masha Allah to da yake akwai masu saurare daman su ne yanzu bari mu ba su ka suke mun abin da mai sauraro dan yanzu ka samu mu ko kuma kana tare da mu tun farkon shirin kana iya shigowa ta wannan layi din amma ka rage sautin rediyon ka ko kuma kai nesa da kwati rediyon domin mu ji ka kai ma ka ji mu haka ke ma za ki iya shigowa ta layin da za mu ambata na kuma za su kili 9093353225 a maudu'in kawai da malai tattauna shi muke so a yi tambaya a kai mata 0803 9143772 na'am assalamu alaikum to wannan kaman
rain ya
an samu abin nan bare kuma ga mai kira na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam ani alai kuma muna godiya kai ma Allah ya ba tukuici da aljanna to Balarabe a takaice tambayanka
kamar kan tuba da kake a wannan lokacin komawa ga Allah wallahi ba yi sauƙin ma cututtuka ya samu wallahi a irin wannan lokacin wani dade wani zuba za ka ga kowa farce in wannan ya tashi ya wanna amma tun daga farkon damunan na ta zuwa rabi za a ga yawanci gidajen irin cututtukan nan wallahi Allah ya kawo mana sauƙin malaria da zai mu ci gaba da godewa Allah kuma ci gaba da rubawa Allah ya fatan za a
tashi to masha Allah Balarabe Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da mutane a kan layi da dai za ki dan wa alaikum salam wa ce ce a layi malam ya gode wa ce ce a layi
dan Allah wai
ta ai kan ba zaki faɗi sunan ke ba tunda ke kuɗi kike ne wato malam zai ansa miki ana wacece alai wacece alai assalamu alaikum wa alaikum salam to dallatu a gurguje me tambayan ka
ko da lati ya tsinki
da lati to lain da lati ya sauka ina ganin sai ka ƙara kokarin kira din da neman kusan jin labulan shirin assalamu alaikum wa alaikum salam ani alai
ko da lati ne ya dawo
salai mata a ai hakuri zaka yi ka'idan shirin ba wannan kuma kai haramun kai haramun a gidan radio assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam ina jinki wa ce alai
mama amina ne hawa
to mene tambayan ki mama amina masha Allah tambayan ki Malam zai ansa. Muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ni alai. Wa ni alai. Wa ne? To me tambayan ka kamalu
kuma a ji ko bi buya da ta fara kai
shi da fara to masha Allah me tambayan
alaikum
wa alaikum salam wa ta alai
salma ce daga dan tambayan
salma me tambayan ki ok to masha Allah to bari mu koma malam sai mu gani da sauran lokaci sai mu dawo
na'am
shi balarabe cewa yi wajen Allah ya ƙara jan hankali dangane da shi muhimmancin istighfarin nan saboda dalilin koma ga Allah da aka yi an dan samu saukin wasu cututtuka da in an soma damuna akan falle da cututtuka mabambanta
no
to wannan bari akwai wani wanda zamu hada da shi sai
no
sai wata wanda bata ambaci sunanta ba ita magana sai ta ce malam yawaita istighfari na kawo yawan kudi
kai na ga mun fadi wannan ko aya da Allah yake cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara sai Allah ya ce wa yumdidkum bi amwalin wa banina kuma Allah zai tunkudo muku dukiyoyi da ayyayi wanda kuma wannan ai shine azzikir da ake fara ko
gaskiya ne
wa ja'alakum jannatin
wa ja'alakum
anhara sanya muku gonaki da koguna da haka da gaskiya ne istighfari yana kawo wadata amma ba za ka yi tayi ne ka kwanta ba
gaskiya
an yi kuma sai abu da bin asbabu kamar yadda an fata da shi ne mutane suna da raunin yaqini
gaskiya
da haka suke ganin abin kawo ba zai yi ba amma ayoyin alqur'ani ne ba su da wata abin nan ba su da gargada a kan su ko abin nan ko shakka
gaskiya
Allah ne ya faɗa kuma da gaskiya ne amma idan mutum bai yi yaqini yadda Allah ya ce ba zai gani ba
eh shine daidai da tambayan ita wannan Salma daga Famu
eh kamar matan nan suna son kuɗi su sai haka ko
eh ai musamman wannan ita ta yi wa dan sunan ta zawo
ta fi damuwa da faida istighfari a lahira ba sun fi damuwa da duniya
eh ta kosa ta cika
to Allah ya
barka da kuɗi
eh
Salma daga Famu ta ce yanzu mutum zai iya kamar matsalan yayi laifi ma Allah kuma yana tuba to dole sai ya rika halarto sai ya ambata laifin da ya yi itirafin laifin sannan
eh yana daga cikin kamal na istighfari mutum ya dinga halarto da zunuban da yake yi a cikin zuciyarsa wannan zai kara karyar da zuciyar shi kuma ya sa ya iya dinawa din ba wai kawai ya zama yana yi ne a matsayin routine kawai dai ina dini ne indi halartu a zuciyarsa babu shakka babu kamala wajen istighfarin da yake
sai maman Amina daga Hamwatu ce ana iya yin sama da 100 kaman 1000 irin na Abu Huraira.
Eh to kamar da muka ambata shine asali shine tsayawa akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Amma tunda an samu wasu cikin magabata cikin sahabbai kamar shi Abu Huraira da wasu sama suna haurawa zuwa ga haka, idan mutum ya haura ba za a ce kawai shikenan abinda yayi laifi bane. Amma da dai zai tsaya a iya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to da yafi. Wato kullum musabawa da kanmu cewa abinda manzon Allah yayi ya ishe mu. In ya zama shi da yake katangagge daga laifi dan gatan Allah babban musayin Allah wannan ya ishe shi kuma shi aka yi ko sai ya kamata mu ma ya ishe mu. To wanda kuma yayi wuce wannan sai mu bashi wani uzuri. Amma kar mu dauka zamu iya wato yi mashari'a garan bauli mu bude kofar cewa kai a dinga karawa a tsaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yati wallahu a'lam.
To bari mu kara koda mutum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To waina ina jin suna kai helan nan da ya je register. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna ta gawa ce. Muna ta gawa ce. Muna ta gawa ce. To. To muna jin ki me tambayan Zainab.
Ba da
shi ne yake son a so ina son a tsaka
ko ya ba da wani
annabi ne da ke fara na shi ne yake son ya ta ai kuma malam ya ambata mabambar ta Zainab ta zo ne ta shi eh Zainab kin zo daga baya amma malam ya ambata kai fi hadda Sayyid al-Istighfar ina ganin kuma lokacin da ya rage mana ba zai bada dama wannan ba sai ki bincike wa alaikum assalam wa ce wa ni alayi wa ni alayi
alhamdulillah
sai da kai ne na karke lokacin ne tambayan ka
Allah ya ba Allah kuma Allah bano ya ba da ba ta 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 da tarihi
wala yayi tarihi
gaskiya
ana godiya
yayi tarihi muhimmanci Allah ta kara
to amin amin to malami za ka cike shi kasar da sakan 30
to abinda zan cike da shi shine algatu malam a wannan yanayi da muka samu kanmu cikin wato wata imuwa da damuwa wadda muka rasa gane kanta babu shakka wannan ibada ta istighfari tana daga cikin abin da za ta maida mu cikin hayyacin mu
gaskiya
ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa masu sauraron mu kai tsaye kun da sauraron mu daga baya cewa mu riko da wannan ibada ta istighfari a dukkanin zarafi na rayuwarmu musamman a lokutan da shari'a ta karfafa cewa ayi da kuma sauran lokuta dan mu samu wato waraka daga zanuban mu da kuma samun tsira a wurin Allah subhanahu wataala da kuma gyara rayuwar mu ta nan duniya Allah ubangiji ya sa mu dace
amin amin to a madadin malam da muka kasance ta da shi kusan awa daya Allah ya sa ta da alkhairi ya sa aniza ne shirye zuriya sai wanda suka yi kira gabaki daya godiya gare ku da fatan alkhairi da wanda suka yi ta kokarin su ma su shigo kuma muna muku fatan alkhairi a madadin shugaban shirin Abdullahi Ibrahim wanda ya hada mu da ku Suleiman Abdullahi Hassan ni Bashir Abubakar magajin zan jagoranci shirin a yau nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.